بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى يساك تعالى مؤمنا سافيا البركة إن شاء الله سافير لهدي ومشابك منه قوات ربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وسلم تبو دا دلالي هدو لثلاثين لبيو واندي ديني دا عشرين قوات البيو من لساف الميلادية دبو بي لبو مشاء دا تشيغ بدا كراتين سير المنزو صلى الله عليه وسلم وانا لتاتي نا الرحيق المكتوب yau insha Allah za mu tashi akai inda muka tsaya mako na kafin wanda ya gabata bayan dan dakatawa da muka samu muna magana akan da'watu jiharan al-marhala tsaniya ko naji mun fara wannan yau mun shiga awwalu amrin bi izhari ad-da'wa shi ma mun karanta za mu tashi kan ad-da'watu fil aqrabin haka ne yau wannan mataki ko zango na da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kiran da yawa mutanansa zuwa karbar addinin Allah da fadin la ilaha illallah da bauta masa shi kadai da barin duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba wannan zango shine zangon da ya shafi kiran waɗanda su ne mafi kusanci asali aqrab daga qarib ne an ce qaribi danginka wanda yake kusa da kai ta hanyar nasaba ta jini to su din kamar da muka sani kowane dan adam yana da wanda yake kusa da shi wajen nasaba ta jini to amma akwai wanda yake mafi kusa da sauran mutane to idan mutum zai fara da'awa kamar da zamu gani a wannan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin maslahata shine mutum ya fara daga danginsa mafi kusanci sannan sai dangi masu kusanci sai kuma sauran jama'a baki daya kamar yadda in ba ku manta ba mun tattauna akan wannan magana ko matashiya a baya daga cikin hikimomin da malamai suka ambata na wannan shine na farko a galibi duk dan adam inda zai zo mutane da abin da ba su saba da shi ba kuma zai kira su ciru daga wannan abu su koma zuwa ga wani abu daban da zai amfane su duniya da lahira za mu ga cewa ba safai mutane sukan karbi wannan kira din kai tsaye ba kuma har sukan yi kokarin su cutar da shi ko su azabtar da shi ko kuma dai a faɗa masa maganganu na nuna kaskanci to wannan abu idan ya zama cewa yana da wani bangare da zai kokarin kare shi daga cikin al-asbabud dunyawiyya mun san cewa kowanne lamari daga Allah madaukaki yake kuma idan Allah madaukaki ya zama yana tare da kai shine zai baka kariya to fa babu wanda zai iya cutar da kai wannan duk musulmi wajibi ya yadda da wannan kuma babu wanda ya yadda da wannan fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka gani a cikin rayuwarsa kuma za mu zo mu ci gaba da gani amma akwai abubuwan da ta ta'allaku bil asbabid dunyawiyya akthara min ta'alluqiha bi mas'alati tawakkul abubuwan da suke da alaka da sabubba na duniya fiye da kasancewarsu suna da alaka da bangaren tawakkali bangaren tawakkali dama bai kamata a tuhumi tawakkalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma kasancewar rayuwarsa gaba ɗaya makaranta ce gare mu da muka zo daga bayansa duk wani wanda zai ilmantar da mutane da zai kira su zuwa ga hanyar Allah to rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mataki ne na koyan yadda zai wannan rayuwar ta kiran mutane zuwa ga addinin Allah din tunda haka ne kuwa tare da dogaransa ga Allah madaukaki yana da kyau ya zama hanyar da zai bi wajen kira din a ita kanta za ta shimfida masa yadda na farko kiran zai amfani na biyu kiran zai dade ya wanzu domin ba so ake daga fara abu sai a gutsure shi ya yanke mutane su hasara sa ba na uku zai zama cewa daga cikin abubuwan da za su taimaka wa wannan abubuwan da yake so guda biyu wato da'awar ta zarce ta ci gaba sannan kuma ta yi amfani to a samu wasu sabubba na duniya da za su ba shi kariya daga mutane gwargwadon hankalinsu na cewa abinda suke kallo su ne wannan asbabin na duniya din ina fata muna fahimta abin da nake nufi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya umarce shi da ya fara kiran danginsa na jini dangi na jini garkuwa ce ga mutum na farko suna taimakawa idan ya zama cewa ra'ayinsu ɗaya ne da wannan mai da'awa din ya zama sun ba shi goyen baya lokacin da al'umma za su tashi su ce za su halaka shi musamman da mun san ko da ke mun karanta a baya yadda rayuwar larabawa take musamman a wancan zamani a baya dan adam da ƙarfinsa da kuma zartuwar ra'ayinsa a cikin al'umma yana da alaka ne da ƙabilarsa idan ƙabilarka mai ƙarfi ce to ba wanda ya isa ya taɓa ka kaga ashe idan haka ne daga cikin hikima lokacin da ka zo za ka ilmantar da mutane za ka ja hankalinsu za ka kawo musu abin da ba su saba ba to ka fara da wannan ƙabilar taka domin in suka karɓi wannan abin da kake kira zuwa gare shi to a shirye suke su baka wannan kariya da aka saba kuma babu wanda ya isa ya taɓa ka ina fata mun fahimta kun ga wannan yana da bambanci da kuma ainihin tsananin dogaro ga Allah wannan dama ibada ce ta zuciya wadda bai halatta ya zama zuciya ba ta tare da ita ba wani lokaci ma'ana tilas ne ya zama kana dogaro ga Allah to tare da dogaranka ga Allah ya zama cewa kana da wata kariya kuma ta duniya ina fata mun fahimta to babbar kariyar da mutum zai samu shine ya zama mutanen da suke kusa da shi sun gamsu da abin da yake kira zuwa gare shi wannan dai yana jin duk mun fahimci wannan kamar idan muka san cewa idan kana tare da mutane kana tsakiyarsu su ne danginka ka shiga kai mu'amala da su ku ci abinci tare ku tashi tare bayan kun kwana tare to in ba sa tare da abin da kake tare da shi zai zama cewa cikin sauki za a iya cutar da kai ta hanyarsu amma in ya zama sun yarda da abin da kake kira zuwa gare shi to na waje ba zai iya zuwa ya cutar da kai ba su kuwa dama a ainihin sababi na duniya ko da kowa bai cuce ka ba to su ba su cutar da kai ba ina fata mun fahimci wannan saboda kawai kai nasu ne don haka yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya ga mafi kusanci daga cikin danginsa shi yasa ya umarce shi ya fara kiransu to shine anan malamin ke ce mana ad-da'watu fil aqrabin isar da da'awa zuwa ga waɗanda suka fi kusanci da mutum a cikin danginsa na jini yace wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashiratahu bani hashim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira danginsa wato bani hashim ba'da nuzuli hadhihi al-aya bayan waccan aya ta sauka wace aya kenan wa andir ashiratak al-aqrabi yawa wadda mun tattauna a kanta wancan darasi na ƙarshe da Allah madauki mai littafin kai ba mu labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da wannan aya kuma sannan sai ya bi ta da kissar annabi Musa kasancewarsa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul abin koyi ne ta ɓangaren harkar da'awa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ana so ya koyi da wani abu ne daga rayuwarsa cewa ya zo wa mutane yana kiransu zuwa ga addinin Allah a bar shirka a koma a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da annabi Musa ya yi kuma sannan ya kira fir'auna cewa ya saki banu isra'ila wannan da'awar da ya fara ta ita ma daga cikin gida sannan ya fito ya bayyana ta bayan ya zama annabi sannan kuma da abin da ya biyo baya na yadda mutanen suka ki karbar maganar sa kuma da yadda aka halaka su wannan ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar annabawa shi ma haka ake so ne shine abin hikimar kawo masa wannan aya a cikin suratu shu'ara bayan an fadi wannan sai kuma aka biyo ta da kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam yace faja'u sai waɗannan mutane al-aqrabin kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف سكوت على دا وني ينكي أنت نفر أنا نفر وتجمع ودبتتين قوم با دقا أكزوا قوم سيأتي في منافة شو توسي سكزو دقا بني المطلب يعني عبد مناف فكانوا نحو 45 رجلا a lokacin nan sun kai kimanin mutum 45 daga cikin wannan al'umma baki daya wato yana nufin duka banu hashim da kuma banu al-muttalib inda aka zo da nafar daga cikin su falamma arada an yatakallama yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yayin nufin ya fara bayani ya isar da sakon Allah subhanahu wataala badarahu abu lahab sai abu lahab ya gaggawa ya riga shi fara magana ya miƙe ya zabura wa ƙala sai yake cewa ha'ula'i umumatuka waɗannan baffanninka ne fa wa banu ammika da kuma ƴaƴan baffanka fatakallam to tashi kai maganar magani faɗi abin da kake so wa da'i subah ka rabu da waɗannan wanda suka canja addinin nasu وداعي انا نفهم وترك الصبات جمع لنا صابئ صابئون اصل الكلمه كينان اما انا تري حمزه اتي صاب وانا شيني مفردينسا كما يدا قاضي اصل كينان القالي هو اما اتي تري حمزه اتي قاض شيني اتي قاضي اسمي ني ناقص سنن جمع انس شيني مي قاضي ما جمع قاضي قضاته يوا تولى شيما جمع سشين الصبات صاب صبات كما يقال قاض قضاته نعم هذا مفهم جون يوا ما أكيد في ذا صاب ولا سنا سناني دا كولت أبي دا مشركي فيك كلام مسلمين شي دومن izgilanci domin kaskanci asalin kalmar saba'a shine mutumin da ya canza addini ya koma wani addinin daban wanda ya rikide ya juye ya fita daga wani tsari ya koma wani tsari to farkon zuwan musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan da'awa tunda dama ai an gaya mana ya dade da da'awa sirriya ko bai gaya wa kowa bai kira kowa ya ce ku zo kubauta Allah ba sai wanda suka yadda da shi da'awar da zai bi abokansa mafi kusanci da kuma waɗanda yake tsammani da kuma sa rai da kwaɗayin cewa insha Allah za su musulunta sai fara kai musu tallan wannan da'awar ya kai wannan ziyara gida ya kai wannan ziyara gida ya samu wasu suna zaune a gidan wani suna dan tattaunawa ana hira a zaure sai shiga cikin su ya zauna shi sai dan jefa musu kalma daya biyu yace to fa ga yadda abu yake a daina bautar kaza a koma bautar Allah subhanahu wa ta'ala bal mun karanta wannan a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kiran mutane fara yi zuwa ga a zo a bauta wa Allah shi kadai bai ma fara ambatar wato gumakan Quraishawa ya aibanta su ba a wancan lokaci to wannan karan sai tara mafi kusanci daga danginsa yace to fa ga abin da Allah madaukaki ya umarce ni da shi ni annabi ya umarce ni in zo in gaya muku a daina bautar wani wanda ba shi ba a koma a bauta wa Allah to da ya miƙe zai wannan magana shine Abu Lahabin wanda muka sani Allah madaukaki har ya ambace shi a cikin Al-Qur'ani da la'ana da kuma yanke albarka sai ya fara yin magana kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga ka dai a gaban baffanninka kake da ƴaƴan baffanninka faɗi abin da kake so mu ji amma fa ina gaya maka da'is su ba ta karbi da waɗannan wanda suka canja addinin nasu shi ka ganin me yake so ya amfani da shi yana so ya amfani da wato atifa ta alaƙa ta jini ma'ana ya nuna kai fa namu ne muna son ka waɗannan da suka canja addinin nasu suke wannan neman fitina wannan yaran ƙanana da ba su san komai ba suka zo mutane da sabon addini to rabu da su akwai irin abin ka san mutum kowa da irin dabararsa su suna ga idan suka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to kai fa kana nan a har yanzu namu ne muna son ka to atifa za ta kwashe shi wannan jin ana son sa sai shi to shikenan sai raunana sai fito a bar abun mana don mu zauna lafiya da ku tunda kullum shi Balarabe yana fara tunanin kabilar sa kafin wani abu to sai nuna masa cewa kai fa namu ne kana nan muna son ka dangi dan dangi ne kuma ba mu da wani irin ka don haka ka kyale waɗancan mutanen kaga sai suka manta da cewa mutanen can fa ba su suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko shine ma ya kira su dan haka shine asali a cikin da'awa to amma ake so a yi amfani da atifa ta alaka ta jini a nuna cewa ana tare da shi sai ce wa'alam ya ci gaba da ce masa wa'alam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqatun cewa mutananka mu quraishawa banu hashim banu al-muttalib ba mu da karfi shine ba mu da taqatun wani karfi da zamu iya yakar al-arabi dukkan larabawa qatibatan baki dayan su ma'ana idan fa larabawa gaba dayan su suka juya wa quraishawa baya suka juya wa banu hashim baya suka juya wa banu al-muttalib baya to ba fa wani abu da zamu iya yi kada ka bari dukkan larabawa su juya mana bayan su ce za su yaƙe mu saboda kai saboda wannan addinin da ka zo da shi sabo wannan duk magana ta waye ta Abu Lahab shi kansa in mun kula za mu fahimci cewa wannan matakin nasa na farko da yake fara wannan magana ai magana ce mai taushi ba ko ba haka ba ba a zo kan maganar da Allah madaukaki har ya tsine masa saboda ita ba ina fatan mun fahimci wannan saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba da mai zafin ya fara musu ba da mai zafin ya fara musu lokaci guda za su auka masa da mai zafi in kun kalli wannan lafazin na Abu Lahab ba lafazi ne da zagi ba tukuna ba a zo kan wannan ba ina fatan muna fahimta yawa to sai yake cewa wa alam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqatun su mutananka wato quraishawa ba su da taqatun wani karfi bil arabi dangane da larabawa a ce za su rinjaye su in larabawan nan suka hadu qatibatan anti qatiba ai jami'an ana nufin baki daya wanda babu wanda aka bari daga ciki sai ce wa anna ahqqu man akhadhaka mu kuma mu din nan da kake gani mu ne mafi cancantar waɗanda za su rike ka kun gari har yanzu ana kokarin a ja hankalin sa ne da cewa a alaka ta jini fa tana nan muna kaunar ka muna son ka don haka sai ce fa hasbuka banu abika ƴaƴan babanka ma'ana ƴan uwanka fa na jini sun ishe ka shine fa hasbuka sun ishe ka ka tsaya kar ka tafi kana neman ka hada kai da wasu mutane daban ka rabu da su ka dawo danginka sun ishe ka yace wa in aqamta ala ma anta alaihi in kuma ka tsaya akan abin da kake kai din nan fa huwa aisaru alaihim to yafi ma'ana in ka dakata haka ka saurara to yafi musu sauki min an yasiba bika butunu quraish a ce wato yankoki da bangarori na quraishawa sun zabura akan ka baki daya ma'ana in ka saurara kai hakuri da wannan abu to shikenan kowa zai kyale ka larabawa quraishawa ba za su zabura su sai balle su hau kanka su kashe ka ba saboda ka zo zaka hana su addinin iyayensu da kakanninsu ba wata mudduhumul arab ma'ana in har ka doge ka ce sai ka ci gaba da wannan addini to yafi sauki a lokacin nan fa quraishawa za su samu hanya mai sauki da za su kare ka da kai da mutanenka ina fata mun fahimci abin da shi ne ma'ana yana tsoratar da shi ne cewa in fa baka daina wannan addinin ba kace kai zaka ci gaba to zai fi zama abu mai sauki sauran Qurayshawa su hau kanmu gaba daya lokaci guda su murkushe mu su kuma yaƙe mu shine yake wata mudduhumul arabu sauran larabawa kuma su taimaka musu mun fahimci wannan fama ra'aitu ahadan ja'a ala bani abihi to bari ku ji inda zai fara maganar marar daɗi sai ce ban san wani mutumi ba ban gan shi ba mutumin da yake ja'a ala bani abihi bi sharrin mimma ji'ita bihi ban ga wani mutumi da ya zo wa ɗan uwansa da shar da wani abu da yake ya fi komai sharri fiye da abin da ka zo da shi ɗin ba ka zo ka ce wai abin da muke yi iyaye da kakannin nan wai a daina shi a koma wata fahimta taka yaro da kai ina fassara abin da yake faɗa ne mun san da irin wannan aƙaliyar suke magana ko yawwa a ce kai za ka zo mana da abin da za ka shiryar da mu bayan kuwa iyaye da kakanni ga abin da muka tashi a kai to ba mu taɓa ganin wani da ya zo da sharrin da ya kai irin sharrin da ka zo da shi ɗin nan ba wannan duk magana Abu Lahab ne yake gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu karanta abin da ya biyo bayan wannan in kai ne a gaya ma wannan ya za ka yi lokacin da aka tara mutane 45 daga danginka ga baffanka can ga kanin can wan babanka kanin babanka ga dangin uwa dangin uba da an zo an sa ka a gaba kuma waɗanda ba a wannan dangin ba duk an sallame su ba a kira su ba sai a kira ka kai kadai aka nuna maka so da kauna sai kuma aka faɗi wannan magana kai kuma duk da muna da bambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wahayi ya tabbatar wahayin nan daga Allah yake kuma mala'ika yana tare da shi daga cikin shi ma sababi ne na duniya wanda Allah madauki ya turo masa don ya kare shi duk da ya san wannan za mu ga abin da ya aikata amma tambaya ta annabi shine in mu ne misali a zamanin yanzu me za ka yi karan farko ne baka taba faɗa komai ba sai ka zo sai ka faɗi wannan cewa to a zo fa a daina bautar kowa a dawo a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su kuma mutanen nan ba su yarda da abin da suke faɗa ba suka tsaye da kai za su yi ma faɗa na cikin gida aka kulle kofofi duk aka taru da baffanni da wane ne duk aka zo aka saka wasu ma kila za su fashe da kuka cewa gashi ya lalace ya halaka ba mu yarda ba kaza da kaza wanda mataki za ka ɗauka ku buɗe kofa kuwa ɗaga hannu to bari mu ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci a wannan zama na farko malami yake cewa fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi shuru wa lam yatakallam fi zalika almajlis bai ce komai ba a wannan zaman shikenan ya kyale su suka yi abin su suka yi fadan mai fada ya fada mai magana ya fada Abu Lahab ya fadi wannan magana yayi muqus bai ce komai ba a lokacin tare da wahayi tare da mala'ika tare da karfafawa daga Allah amma saboda ya ilmantar da mu hanyar da zamu yi irin wannan karantarwa sai ya shiru a wannan lokaci ba saboda tsoro ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsoraci bane kamar yadda zan zo zamu karanta insha Allah a gaba manzo sallallahu alaihi wasallam min ashja'in nasi yana cikin mutane da suka fi kowa wato shaja'a mun an ce shaja'a na nufin gwarzantaka baya tsoro wani dan adam dai a ce yana tsoro zai masa wani abu saudiya ai mun san hadisin da ko karanta a bulu abi riyadus salihin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai suke fadin karfinsa da kuma juriyarsa da gwarzantakarsa wani abu zai zo wa madina ba wanda zai ji sai shi ko yana tsaye yana sallah zai ji wani abun tsoro ya zo wa madina a lokacin nan zai hau dokinsa ya fita waje ya je bayan gari sai ya ga ba komai sai ya dawo shi kadai fa bai gaya kowa sai ku zo ku raka ni ba kun ga ashe matakai na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne bangare akwai darasin da zaka dauka akwai inda yake da wannan akwai inda da farko ma aka bashi dama ya dauki masu gadi su riƙa gadin sa su Sa'd ibn Abi Waqqas da suna gadin sa har lokacin da Allah madauki ya saukar da ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas to shikenan sai aka ce kowa ya tafi adina gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madauki ya bashi tabbacin kariya daga duk wata cuta. Kun ga wannan shi ma wani mataki ne. Akwai wani zubin kuma da za ka ga wani abin daban. To amma a wannan matakin dama abin da ake so ka kalla a kowanne mataki me ya kamata ka aikata. To sai kuma ka dau darasin da yake cikin wannan. A matakin farko na bayyana wa mutane abin da ba su saba dinnan ba. To ga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ya san akwai jahilci tare da mutane. Don haka bai ce a'a shike ne duk wanda bai bi ni ba kaza da kaza. Wanda a lokacin nan in sun so za su iya yin abin da za su yi. Duk da dai danginsu ne ba su kashe shi ba. Amma za su iya hana shi fita. Mun san ai nawa jama'a sun ce masa mahaukaci ko? Yawwa. A al'ada irin tamu da aka saba ta Bahaushe, ace a cikin me za a ce a san shi a turu a ce hauka ne ya same shi. Sai a kulle shi kuma ba wanda ya isa ya fitar da shi. Ai mun san tungu yadda ake yin sa da daddaure mutum kafa da hannu. Yanzu an daina ko? To a takaice dai ana iya yin wannan a wannan zamani. Amma manzo sallallahu alaihi wasallama da yake karantarwar da Allah madaukaki ya masa yake bi sai saurara a lokacin ma bai ce komai ba sai rufe bakinsa. Sannan sai wani lokacin ya zo daga baya shi ne malami yake cewa summa da'ahum saniyatan. Wannan ya nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallama a ce shirun nan da yayi ba shiru ne na tsoro ba, ba shiru ne kuma na cewa ya fasa isar da wannan sakon ba kaman yace to ya Allah ni fa gaskiya ba zan iya ba bari in je in mero Allah sakon sa. Babu wannan. Yafi kowa tsoron Allah, yafi kowa kwadayin isar da alherin zuwa ga al'umma baki daya. Amma gudun fitina da tashin hankali da danginsa a wancan lokaci sai ya shiru. To sai sake samun wani lokacin sai sake kiransu kuma shine yake cewa anan malamin yace thumma da'ahum saniyatan. Sannan sai sake kiransu wata rana daban wa qala kuma mi'e yayi magana din a lokacin nan bai fasa magana ba sai yake cewa alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alayhi. Daga jin wannan maganar ka ji akwai ƙarfin zuciya ko ba haka bane? Babu razana babu tsoro a ciki, farko aka jingina zuwa ga Allah madaukaki alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah da yabo gaba ɗayan sa ya zama ga Allah yake. Wannan shine mabudin kowane alheri. Yanana ta yazo masa da shi da fi'ili yake ahmaduhu, ina yaba masa, ina gode masa. Wa astainuhu, kuma ina neman taimakon sa. Wa uminu bihi, ina imani da shi. Wa atawakkalu alaihi, kuma gare shi nake dogaro. Kun ga wannan ya nuna mana cewa to magana fa sai an faɗe ta dole. Yawwa. Sai kuma yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wannan ita ce mafi yawan kutubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da zai magana yakan faɗi wannan. Ita ce kuma ta zo a wasu riwayoyi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina, har zuwa ƙarshe wanda muka saba ji din nan. To anan a ranar da ya sake kiran su karo na biyu ma abin da yake musu kenan. Yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na shaida babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wahdahu la sharika lah, shi kadai babu abokin tarayya gare shi. Thumma qala, sannan sai yace inna ar-ra'ida la yakzibu ahlahu, jagora baya wa mutanen sa ƙarya. Kun ga ku duba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce mutum ne mai ƙarfin shakhsiyya, ba mai rauni ba ne, wato mai ƙarfin zuciya ne, ba shi da rauni. Yace mai jagorancin mutane, mai kula da su, la yakzibu ahlahu, baya wa mutanensa ƙarya. Ka bambance wajen karanta wannan kalmar tsakanin kazaba da kuma yukazibu. A yana da mun sha magana akan bambanci tsakanin wannan kalmomin ko? In an ce kazaba mai yi ma'anarsa? Kazaba ya yi ƙarya. Yawwa. Kazaba kuma ya ƙaryata. Kazabahu ya yi masa ƙarya. Kazabahu kuma ya ƙaryata shi. Mun fahimci wannan? In an ce kazabahu ya yi masa ƙarya, ma'ana ya faɗi ƙarya dangana wa wani. Wani bai faɗi abu ba sai ka ce ya faɗa. Sai a ce mai kazabahu. In kuma wani ya faɗi magana sai ka ce maganar sa ƙarya ce, shi ne ma'anar kazabahu. Mun fahimci wannan? Yawwa. To nan ta farkon ce, inna ra'ida la yakzibu ahlahu. shi mai jagoranci baya yi wa mutanensa ƙarya, ya zo ya ce kaza da kaza, ma'ana ya zo ya faɗi ƙarya ya gaya musu abin da ba haka bane, ya zo ya faɗa musu. Ina fata mun fahimci wannan abin da yake nufi kenan. Ma'ana ni ba zan zo da abin da ba haka yake ba in zo in gaya muku shi. Sannan sai ce wallahi alladhi la ilaha illa hu. Allahu akbar. Duba ku ashe manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin uslubinsa na karantarwa nuna wa mutanensa cewa wallahi abin nan fa da yake kai ta gaske yake yi, babu kuma ja da baya. Hadda rantsuwa ka kokarin jan hankalin mutane, ka gaya musu addini, kana iya yin rantsuwa hatta akan wannan. Yace na rantse da Allah wallahi tallahi, shi ne yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa, na rantse da Allah da babu abin da yake cancanta a bauta masa sai shi, inni rasulullahi ilaikum. Yawwa, yace inni rasulullahi ilaikum, ni manzo ne na Allah zuwa gare ku, khaffatan wa ila an-nasi ammatan, gare ku musamman ku wato Quraishawa, Banu Hashim da kuma Banul Muttalib. To ni wallahi tallahi na rantse da Allah ni manzo ne, Allah ya aiko ni zuwa gare ku. Wannan me yake nuna mana anan? Yana nuna mana ashe koda ka yadda da mutane ba za su ƙaryata ka ba, to ya halatta wato ko da kai ka san cewa wasu su ƙaryata, wasu ba za su ƙaryata ba, ya halatta kai musu rantsuwa ce wallahi tallahi tausayinku nake shi yasa na zo muku da wannan magana. Wallahi tallahi abinda na sani da kun san shi da ba ku abin da kuke ba. Wani abu ne da yake amfani, ka san rantsuwa ita tana me, tana motsa atifa ko tana sa motsi rai, ta sa mutumin da wato ko da yana kokwanton abin da kake faɗa, lokacin da ka rantse za ka ga cewa zai tsaya ɗan mai sun kai gaskiya fa da ƙarya yake ba zai rantse ɗin nan ba. To wannan amfanin rantsuwa kenan. Sai ya rantse musu ya ce wallahi na rantse da Allah da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi, ni manzo ne na Allah zuwa gare ku. Kaga kuma maganar wasa kuma ta tashi, bayan ya gaya musu cewa ba zai musu ƙarya ba, sai kuma ya rantse cewa manzo ne Allah ne ya aiko shi zuwa gare su, su Banu Hashim da Quraishawa khassatan, a bangare na musamman, wa ila an-nasi ammatan, kuma shi manzo ne zuwa ga mutane baki daya. Kaga kenan ashe shi an aiko shi zuwa ga kabilarsa da kuma wata kabilar da ba ta san, sabanin annabawan da suka zo a baya su an aiko su ne zuwa ga mutanensu. Yawwa, musamman annabawan Banu Isra'ila za ka ga ba aiko su zuwa ga kowa ba sai Banu Isra'ila. Annabi Musa zuwa ga Banu Isra'ila kawai aka aiko shi, annabi Musa ma haka. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko an aiko shi ne zuwa ga mutanensa din, sannan kuma an aiko shi zuwa ga al'umma ta duniya baki daya. To sai ya rantse ya gaya musu wannan, sannan ya sake wata rantsuwar sai ya ce wallahi a latamutunna kama tanamuna, yace na rantse da Allah za ku mutu kamar yadda kuke kwanciya ku yi bacci. Kun ga wannan kuma wani usulubi ne daban. Nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo musu da wani abu da babu dan adam din da yake inkarinsa. Don haka yana daga cikin hanya mai kyau kamar yadda malamai suke faɗa a bangaren da'awa, lokacin da zaka fara kiran mutane ka fara musu da wani abu da suka saba da shi, suka san shi. Wannan yana nufin yana buƙatar kenan ashe ka san al'adar mutane, ka san yadda suke tunani, ka san rayuwarsu. Sai ka fara musu da wani abu da su kansu sun gamsu da shi. Yanzu akwai dan adam din da yake musun cewa yana bacci, ai kowa san akwai bacci, zai kwanta ya bacci kuma bayan wani lokaci zai tashi. To sai dauko musu sai musu kiyasi, sai ce kamar yadda kuke bacci din nan, to wallahi ina tabbatar muku cewa za ku mutu. Ma'ana akwai lokacin da in akwai kwanta baccin nan to wa za a tashi ba, za a mutu. Shine ma'ana latamutunna, za ku mutu kama tanamuna, wala tub'athunna kama tastaqidun, kuma lalle za a tashe ku daga kaburkan ku bayan waccan mutuwa din, kamar yadda kuke mai kuke farkawa daga bacci bayan kun yi bacci din. Ma'ana mutuwa aka kwatanta ta da mai da bacci, tashi bayan an mutu ran tashin alkiyama kenan shi kuma aka kwatanta shi da mai farkawa daga bacci. Kun ga wannan misali ne da duk wani mai hankali ya san shi ya yarda da shi. to ka shigo wa mutum da irin wannan misali din yana taimakawa ya karbi abinda kake tafi da shi wala tuhasabunna kuma lalle wallahi za a yi muku hisabi bima ta'malun da abinda kuke aikatawa kun ga wannan shi ma basu san shi ba mutuwa an santa amma maganar hisabi kuma wannan sabon abu ne annabi ne kawai ke iya faɗin wannan cewa bayan ya ce latub'athunna za a tashe ku bayan mutuwa su kuma ba su taba ganin wanda ya tashi bayan ya mutu ba to wannan sabon ilimi ne annabta ce take aiki kuma anan Allah ne ya gaya masa cewa za a tashi shi yake gaya musu don haka kamar yadda aka kwanta aka mutu to za kuma a tashi in kuma aka tashi din to akwai kuma hisabi wannan sai wanda Allah madauki ya aiko shine zai gaya mutane irin wannan labari da ba su taba jin sa ba sannan sai yake cewa wala tuhasabunna kama bima ta'malun za a yi muku hisabi da abinda kuke aikatawa wa innaha aljannatu abadan awin naru abadan yace lamarin fa yadda yake ya kamata ku sani cewa ko fa aljanna ce har abada ma'ana ko dai mutum ma'ana ko dai mutum ya in an tashe shi bayan ya mutu an masa hisabi akan aikin sa to ko dai ya shiga aljanna babu fita ko kuma ya shiga wuta ne babu fita wannan ba wa'azi bane duka dududu ku kalle shi layi ne a rubuce layi hudu ko biyar ko ba haka ba amma ku duba duk wanda aka gaya masa wannan maganar yadda maganar za ta kai matuƙa sai masa tasiri a cikin zuciyarsa na farko saboda me akwai cin mutunci a nan babu cin mutunci babu zagi bai ce musu ai kun tara ni kun cin mutunci kun ji kaza kun ki karɓar magana ta ya nemi ya kare kansa mai da'awa baya kokari ya kare kansa misali ya ce shi saboda an ci masa mutunci shi ma sai ya rama don haka duk wanda aka yi masa kaza sai ya tabbatar da cewa shi fa yana nan da iliminsa shi yana nan ya fi kaza shi yana nan ba ka bukatar wannan kai haƙuri kai dai ka faɗi saƙon in ka faɗi saƙon mai isarwa zai isar da shi shin zukatan mutane kuma shi yasa saƙon nasa baki ɗayansa godiya ne ga Allah da ya ba masa da neman taimakonsa da kuma neman agajinsa da dogaro gare shi da ba su labari bayan ya gaya musu shi fa ya riga su ya riga ya gama ya ce da babu abin da cancanta a bauta masa sai Allah sannan kuma sai ya zo ya ce musu shi fa ba ƙarya yake musu ba ya ce musu kuma ya rantse da Allah cewa shi manzo ne kaga rantsuwa ai alama ce ta wani zai ce kamar sai ya mutum in ya ga raunin kansa ne yakan yi rantsuwa dan a gaskata shi ko to wannan marhalar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka raunin ce a farkon karon domin a karon farko zai musu magana dole yana da rauni tunda ba shi da mataimaka a cikin su don haka zai ce musu wallahi tallahi ba ƙarya nake muku ba Allah ne ya aiko ni ni manzo ne na Allah ya aiko ni in gaya muku a daina kaza kuma ai kaza ai kaza Allah madauki ya samu dace to sannan sai ce fa qala abu talib to a karo na biyu ma sai abu talib a wannan haduwa sai abu talib yake da shi wani ne abu talib baffan manzo sallallahu alaihi wasallama ko sai yace ma ahabba ilaina muawanatuka menene yafi soyuwa a gare mu irin a ce mun taimaka maka kun ga maganar sa daban take da irin ta abu lahab yawa ma'ana ai babu abin da muke sha'awa irin a ce mun taimaka maka wa aqbalana li nasihatika babu kuma abin da muka fi karba irin a ce kai mana nasiha mu karba ma'ana nasihar ka ta fi karbuwa a gare mu wa ashadda tasdiqan li hadithika kuma babu wanda ya kai mu gatsananin gaskata maganar ka ma'ana mu masu gaskata maganar ka ne wa haula'i banu abika waɗannan ƴaƴan ubanka ne ma'ana ƴan uwanka ne danginka ne na jini ga su mustami'una ga sunan da sun faɗi wa innama ana ahaduhum ni ba komai bane ɗaya ne kawai daga cikin su ma'ana dangin nan naka ghaira sai dai cewa anni asra'uhum ila ma tuhibbu yace ni nafi kowa a cikin su gaggawar aikata abin da kake so Allahu akbar ku duba magana mai kyau daga baffan manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana gashi dai mu danginka duk mun hadu kuma ni na tabbata a cikin su ni ba kowa bane ɗaya ne daga cikin su amma kuma a cikin su din nan nafi kowa gaggawar in aikata abin da kake so a aikata saboda san da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce famdi je ka ci gaba lima umirta bihi da abinda aka umarce ka din nan sai ni dai bana hana ka je ka ci gaba da abinda aka umarce ka da shi ci gaba da karantar da mutane ci gaba da ilmantar da su ci gaba da kiran su su bar abinda suke bautawa wanda ba Allah ba su koma su bautawa Allah yace fa wallahi na rantsi da Allah kaga sun san Allah su sun san Allah a matsayin me a matsayin mahalicci sun san Allah a matsayin mai saukar da ruwa daga sama sun san Allah a matsayin shine ke karbar rayukan mutane shine ke sa a haihu ya halatti mutane ko ba haka ba yawa amma abin da musu sani ba shine ne shi bauta da ake yi Allah kawai ake yi wa ko ko su hubal sulati su uzza su ma za a iya musu anan fa matsala take mun fahimci wannan shi yasa sai yake cewa fa wallahi la azalu ahutuka wa amnauka bazan gushe ba ni kan ina kewaye da kai ina kuma tsare ka ina hana mutane su cutar da kai duk abin da wani zai yi ya zo ya cutar da kai ya dame ka ya kuntata maka to bazan yadda ba ghaira anna nafsi sai dai cewa kuma ni fa raina dai zuciyata dai la tutawi'uni baza ta yi mini da'a ba ala firaqi dini Abdul Muttalib a ce in bar addinin Abdul Muttalib to zuciyata fa baza ta yi mini da'a ba amma kai dai je kai naka ka kwantar da hankalinka ka ci gaba ka kira mutane kuma duk abin da wani dan adam zai kokari yayi maka na cutarwa to zan kare ka ba zan bari ai ba ku duba wata kauna ce kai wannan amma a ƙarshe kuma me aka ce a ƙarshe shi ba zai iya ba zuciyarsa ba za ta iya gamsuwa ta yi masa da'a ta yi haƙuri ya rabu da addinin Abdul Muttalib ya bi addinin nan da wanda yake so din nan ya zo da shi ba duk da yadda yake son sa babu wato darasi ko abin da zai nuna maka girman la ilaha illallah da kuma rashin alaƙarta da jini irin wannan kissa din ta Abu Talib mun fahimci abin da yake so fara da wannan kissar ta abin da ya faru a wannan lokaci da kuma kissar mutuwar Abu Talib din shi kansa lokacin da ya mutu ai mun santa lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tsaya a kansa lokacin da zai mutu yake ce masa me yace ya ammi قل لا اله الا الله كفئ لا اله الا الله domin me yake cewa ya fade ta dan ya san in ya fada to ya yadda da ita hazuci domin ya san ma'anar da take nufi cewa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah ka fadi wannan kalma kalma ce da take uhajju laka biha inda Allah zan kafa hujja da ita in kare ka in ce ya Allah kar azabtar da wannan baffan nawa domin ko ya fadi la ilaha illa Allah kafin ya mutu yana nufin ran tashin alkiyama zai amfani da wannan kalma ya tsare Abu Talib daga shiga wuta ya tabbatar wa Allah cewa ya Allah na tabbata Abu Talib ya fada duk da cewa Allah madauki ya riga ya sani in har ya fada din in bai fada ba to amma a lokacin me ya fada su Abu Jahal suna nan ya kalle su yana neman shawara yana kwance sai sai kai yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib sai koma shi sai abu ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sake nana ta masa qul la ilaha illa allah kalimatun uhajju laka biha inda allah sai ya sake nene ta masa shi ma ya sake nene ta wancan zance bayan ya kalli idan su Abu Jahal sai da akai wannan sau uku a ƙarshe sai ce masa shi dai zai mutu akan addinin Abdul Muttalib kuma ya mutu akan sa kuma saboda wannan fa bai shiga aljanna ba yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaci ya faɗa ba ashe kenan shi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ce wajiba tilasti babu mutumin da zai zama musulmi baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya bude bakinsa ya ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu tantama babu kokonto kafiri ne kaf'an babu wasa a cikin wannan magana to amma duk abin da mutum zai yi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ya zama cewa an gina shi ne akan karbar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karbar addininsa yadda da shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu wanda zai cancanta abota masa sai Allah kuma ba za a yi addini ba sai irin na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a kirkiro wani abu wanda baya cikin addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cusa shi a ciki abautawa Allah da shi ba Allah ba zai karbi wannan ba duk yadda yake kama da addini in annabin bai zo da shi ba to ba zai zama addini ba duk yadda zai zama kamar ana ganin sa kamar cewa babu alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abun to in dai ba annabin ne yazo da wannan abun ba bai koyo da sahabbansa ba kuma magabata daga cikin malamai na kwarai wato ba su irin wannan aiki ba to ba yadda za a yi wannan abu na farko ya zama da'a ga Allah na biyu ya zama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ya zama san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba duk abin da ba manzon ne sallallahu alaihi wasallama ya sa mana shi a matsayin hanyar neman lada a gun Allah ba to ba yadda za a yi zama hanya ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zuciyarka take so take sha'awarsa ko saboda ta saba da shi wannan shi kadai ba zai dauki abun daga al'ada daga wani abu da kake so ya mai da shi cikin addinin musulunci ya zama shari'a ba sai idan mai shari'ar ne ya zo da wannan abun a matsayin ibada ina fata mun fahimci wannan wannan shi ne abin mai sauki na fahimtar wannan addini din to hakanan abun yake kun ga Abu Talib baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan ya faɗa kuru-kuru cewa babu wanda yafi mu sanka amma fa addinin da kazo da shi ba zami ba to aina sakamakon sa me sakamako da karshe da ya mutu akan wancan hali yana ina yana huta a hadisi ingantacce tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa baffan nan nasa duk da wannan abin da ya aikata ya tsare shi ya bashi kariya ya kai sadakin auren sa shi ya biya ya hana Qurayshawa su zo su taba shi kamar yadda duk zamu zo mu ji saboda darajar girman sa da ake gani a cikin al'umma fa ya zama Qurayshawa sun kasa taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallama yace yana wuta ban abin da yake ya faru kuma zai faru ran tashin alkiyama cetan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa shine zai roki Allah madaukaki a sauƙaƙe masa azaba a wutar saboda me saboda wannan taimakon da yawa addinin musulunci saboda wannan taimakon da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka masa saboda me saboda ɗansa ne ma'ana ɗan uwansa ne kaga kenan asali taimako ne ba yayi taimakon ne domin wato bautar Allah ba da ya aiko da sakon tsare dan uwansa ne yana son dan uwansa kada a taba shi kuma sannan yana kaunarsa kauna ta jini kauna ta alaka to wannan kaunar a addinin musulunci tana da amfani idan an hada ta da asalin kauna ta asali shine bin addininsa in aka same kaunar addini ta la ilaha illallah ba a samu kauna din nan ta san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rusa mutum la ilaha illallah mun fahimci wannan yawa haka kuma idan aka same kauna din ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu kuma kyamar sunnarsa ba a san addinin da yazo da shi to shi kuma wannan shi ma sai lalata wa mutum waccan kaunar da yake yana san annabi to sai ta tashi ba ta da amfani ashe kenan sai ka hada waɗannan abubuwa guda biyu tare lokaci guda ya zama ka yadda da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani addini sai shi babu abin da za a bauta wa Allah da shi ya karbe shi sai wannan addinin kuma sannan kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda babu wani halitta da kake so da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da babanka da babarka da duk wani dan adam da kake so saboda ya baka duniya ko bai baka duniya ba ko kuma saboda wani abu dai na rayuwa ta yau da kullum to ya zama cewa sanka da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi san da kake wa kowa kada ka daidaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarka wajen kauna da soyayya da wani dan adam ko wani halitta ko da mala'ika ne mun fahimci wannan yawa amma duk da wannan sai kuma ka hada da billahi ilaha illallah da kuma bin muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan wannan soyayya zata maka amfani da fatan mun fahimci sako Allah ya taimake mu to sannan sai yake cewa fa qala abu lahab to sai abu lahab kuma shi ba irin wannan zancen ne da shi ba sai yake hadihi wallahi sawa wannan abu da kazo da shi muna maka magana mu manya da tije an taru ana gaya maka ga yadda ake iyaye da kakanni kazo ka ce mana wannan kaza ne kaza kibi shine hadihi wallahi sawa wannan shine mummunan abu a gaban manya suna fada kana fada kamar irin haka yake faɗa masa yawa sai yake da shi khudhu ala yadayhi ku kame hannunsa kun san a cikin mutane dama ko ina ana samun irin wannan akwai mai sauƙin magana mai taushin baki akwai kuma mai zafi-zafi a cikin musulmi ana samu a cikin kafirai ma ana samu ku duba sauƙin magana irin ta Abu Talib kun ga kuma kaushin magana irin ta Abu Lahab ma'ana ku kama shi kamar yace ku zo ku kama shi ku sashi a turu ai aljanu ne suka kama shi sai ki ce wa khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum ku kame shi fa ku tsare shi tun bai kama wasu daga cikin ku ba ma'ana tun ba zai mana barna ya yawaita wannan aqida ta sa a cikin mu ba to ku dakatar da shi ku dau mataki ku tsare shi inji Abu Lahab fa qala Abu Talib sai Abu Talib yace masa wallahi lanamna annahu ma baqina yace wallahi za mu tsare shi muddin muna da rai ma'ana muddin dai muna da rai to ba za mu bari a taba shi ba kun ga can maganar Abu Lahab me yake ce mata tahribi ne ko zuga mutane ne kusa a cikin mutane dama akwai wallahi ba za mu yadda da haka ba wannan fitinar mu dai ba a garin nan ba ba a ido na ba ba dai a raina ba a ce ka zo kai wannan addini wallahi ba zan yadda ba irin wannan akwai su sai su zo su zuga ko baban mutum ko makamancin wannan sai a tada hankali to wani fa ya lalace kaza da kaza tashin hankali ya zo to su kuma a cikin sai a samu wasu masu hankali sai su in ko me yake yi dai namu to ba za mu bari a cutar da shi ba to shine maganar Abu Talib in ka kwatanta ta da maganar Abu Lahab wannan ya zo a cikin Al-Kamil fi Tarikh na Ibn al-Asir ka je ka koma za ka sami wannan kissa din kamar qablahu ma kafin shi akwai su Ibn Jarir al-Tabari a cikin tarihi da kuma littafin sira sun kawo wannan magana sai da lokacin mu karasa sai yace ala jabali as-safa abin da ya gudana a dutsen safa duk da ke wannan magana tana da tsawo amma dai kuma tana da alaka ne da wannan mawdu'in da muke magana akai ba laifi koda da gaggawa mu karanta ta mu karasa yace wa ba'da ta'akkudin nabi sallallahu alaihi wa sallama min ta'ahudi abi talib bi himayati kun ga a wancan zaman da aka yi ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sami goyen bayan Abu Talib ko a duniyance a hankalce kuma a kaunatance kauna irin ta duniya yayi alƙawari muddin yana da rai ba zai bari a taba shi ba kaga an samu kwanciyar hankali al asbabud dunyawiyya na isar da da'awa sun samu mun fahimci wannan ma'ana sababi na duniya ta bangaren kariya daga mutane daga cutarwar su to ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daga kabilarsa ko da dukan su ba su karba abin da yazo gare shi ba yazo da shi ba to a cutar da shi dai ba zai samu ba insha Allah to bayan ya tabbatar shi ne ma'anar ta akada bayan ya tabbatar ya gamsu da alƙawarin da Abu Talib yayi zai ba shi kariya wa huwa yuballigu ar-rabbihi shi kuma alhali yana isar da sako daga ubangijinsa sa'ida an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin ala safa wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama sai hau kan dutsen as-safa as-safa da marwa akwai dutsen safa akwai dutsen marwa ko suna jikin dakin ka'aba jikin masallaci daga wajen masallacin duwatsu ne guda biyu wanda mun sani ana tafiyar safa da marwa a tsakani to manzo sallallahu alaihi wa sallama sai hau kan dutsen safa din fa'ala a'laha hajaran sai ya hau kan dutsen da yafi kowanne dutse sama akai ya je kololuwar dutsen safa sai ya tsaya akai thumma hatafa sannan sai daga sautin sa yayi magana nan ce hatafa ma'ana kayi magana tana iya zama sirri tana iya zama daukaka sauti ma'ana ya daga sautin sa anan tunda magana yake so ta isa zuwa ga mutane baki daya a Makka sai ya daga sautin sa yace ya sabaha wannan uslubi ne na larabawa al'adarsu idan aka ce yaki ya zo wa mutane da safe a al'adar larabawa sun saba idan aka kawo hari abokan gaba sukan kawo hari ne da sassafe kamar yanzu ba karatu muke ba irin wannan ai mutane duk suna nitse wani yanzu yake tashi daga bacci wani bai san me ake ba wani yana gunsayen kosai a duniya wani yana sayan koko wani yana sayan waina to a lokacin da mutane suke irin wannan halin to sai ku ji an kawo hari ko daga yin sallar asuba mutane ba su gama kinkintsawa sun fito harkokinsu ba to sai a samu wani daga cikin mutane sai hau kan dutse sai ya faɗi wannan kalma ya sabahahu ma'ana ga mahara sun zo muku da safe sabahi daga sabahi ana nufin safiya ne ma'ana safiyar ku fa yau ta waye gari a wani hali wani yanayi sabo da baku saba ba shine ma'anan ya sabaha ina fata mun fahimta to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen safa sai ya faɗi wannan kalma kamar a ce ga wani fatashin hankali zai faru ga wani abu ya zo wa kanat kalimatan kalimata inzarin wannan kalmar ta ya sabahahu kalma ce ta gargadi tukhbiru an hujumi jaysh take bada labarin harin wani wata runduna au wuqu'i amrin azim ko kuma aukuwar wani al'amari mai girma na damuwa na tashin hankali thumma ja'ala yunadi butun quraish sannan sai fara yana kiran kabilun quraishawa yankokin kabilun quraishawa wayad'uhum yana kiran su qaba'ila qaba'ila kabila kabila yana cewa ya banu wani ya banu wani fa qala yana cewa ya bani fihrin fihr ibn ghalib kenan يا بني عدي يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب بيجنا كلاس هذا كو واجه جدي شي اكي يوما شي wannan kuma wata hanya ce kamar da malamai su ma kun san mu komai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna da ku darasi ko yauma daga cikin darasin da zaka samu anan shine kiran kowace kabila da sunanta din nan yana sa su waɗannan ƙabilun su ji an ɗauke su da muhimmanci haka ne ko ba haka ba kamar yanzu ne misali ka zo kana faɗakar da mutanen birnin Kudu sai ka sami manya wasu gidaje mashhurai a gidan ko kuma kowanne gida ko kowanne gidaje ba irin tsari muke irin na ƙabilun Larabawa ba sai ka kira ya gidan wane ya gidan wane ya gidan wane to duk mai alaƙa fa da gidan nan ko jikan jikan jika ne zai ji an kira su kuma sai ya ji daɗi cewa wannan magana fa da su ake to wannan uslubin adawa yana da amfani akwai lokacin da yake da amfani a ambaci wasu mutane da sunansu musamman in ba shi mutunci za a yi ba yawwa idan magana ce marar daɗi babu alheri a kira mutane da irin wannan sunayen nasu ka ambaci mutum da suna kuma ba hanya ba ce da za ka kai ga natija amma idan alheri ne ko zuga su za ka yi ko ka tuno ka ce ku tuno fa kakanninku da yadda suke kaza suke kaza suke kaza to hanya ce da za ta sa su mabiya ko ƴan asalin wannan gida su himmatu da abin da kake kira zuwa gare shi sai ya kira waɗannan mutane kamar yadda muka ji falamma sami'u da suka ji magana sa qalu sai suka ce man hadha alladhi yahtifu wane ne mai wannan kiran yau kuma qalu sai wasu suka ce muhammad muhammad ne fa asra an-nas ilayhi sai mutane suka gaggawa zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta inna ar-rajula saboda muhimmancin da suka dauka fa ne wannan kiran saboda ya kira su da sunaye din nan sai zama cewa sai da ya zama mutum da idza lam yastati an yakhruja ilayhi har sai da ya zama cewa idan mutum ma ba shi da ikon da zai iya zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari me yake faɗa a wannan rana arsala rasulan sai ya aiki wani daga cikin dangin nasa sai ce kai wane tashi manzo ka ji me ya zo da shi ko makaho ne shi ko mutum ba zai iya tashi ba ko gurgu ne ko makamashi ne ko ba shi da lafiya sai ya dauki wani daga cikin yaya ko jikoki ya ce je ka biyo mana me ake tafi da shi liyanzura ma hu idan ya gano mana menene wannan abu faja'a abu lahabin fa sai ga abu lahab da ya sake dawo ya sake zuwa wa quraishin da kuma quraishawa aka zo aka hadu falamma ijtama'u da suka hadu qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ara'aytukum shin kuna ganin ma'ana ku bani labari zan tambaye ku law akhbartukum da ace zan ba ku labari anna khaylan cewa ga wani gungu na dawaki wata runduna akan dawaki bil wadi a cikin wannan kwari bi safhi hadha aljabal a gargashin wannan dutse ma'ana wannan dutsen da na hau kansa ta bayana a ƙasan dutsen shine safhi aljabal an ce safhi aljabal ana nufin ƙasan dutse daidai inda kwari yake ake samun kwarin da ake ce ma wadi, wanda nan ne wurin zango, wurin hutawa in ana cikin tafiya, kuma mutane nan sukan tara ruwa su zo su sha da makamantan irin waɗannan abubuwa a zamanin abu rayuwar Larabawa ne irin waccan. Sai da za a ce ga wasu dawaki sun zo za su kawo muku hari, suna nan a bayana a wannan dutsen da na hau nake muku magana. Turidu an tuhira alaikum, suna so su kawo muku hari. Akuntum musaddiqiyya, shin za ku gaskata ni? Kun ga uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo musu da wannan hanyar da suka santa. Ki da a ce ga mayaka sun zo za su kawo maka hari, ni na hau kan wannan dutse, kamar yadda aka saba idan an kawo gari hari wani zai hau dutse ya ce ya saba hahu ya kaza ya kaza ya wani ya mana ku zo ku saurara. In na ce muku ga dawaki sun zo suna nan suna shiri za su auko su shigo maka su yake ku baki daya, za ku gaskata ni ko za ku kareta ni? Inji manzo sallallahu alaihi wasallam, qalu, sai suka ce na'am, za mu gaskata ka. Wannan kuma ku duba ku shi kuma wani abu ne har yanzu da zai nuna maka Larabawa daga cikin manya-manyan abubuwan kyama a gunsu shi ne ƙarya. Yau a ce mutum yana faɗin ƙarya haka kawai, wani mutum babba da shi a cikin jama'a sai ya faɗi abin da ba a yi ba, wannan wani abu ne da zai sa Larabawa su kyamace ka tun kafin musulunci ba. In aka ce wannan ya taɓa faɗar ƙarya a unguwa an zauna da shi an ji ya yi ƙarya, to ya fita daga cikin mutanen kirki, ba a hulɗa da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan magana yace za ku gaskata ni ko kuwa? Dukkansu saboda ba su taɓa samun yayi ƙarya ba sai suka ce na'am, za mu gaskata ka. Shi ne sai suka ƙara jaddada wannan magana sai suka ce ma jarrabna alayka kadhiban, ai ba mu taɓa jarraba ƙarya a kanka ba, ma'ana ba mu taɓa gwada ka mun ga kai ƙarya ba, ba mu taɓa samun ka kai a matsayin maƙaryaci wata ran ka zo da wata kalma muka bincika muka same ta ba haka take ba. Don haka in ka ce akwai waɗannan masu hari, to lalle za mu gamsu da abin da ka faɗa. Ma jarrabna alayka illa sidqan, ba mu taɓa gwada wani abu dangane da kai ba in ba gaskiya ba. Qala, sai ce to tunda haka ne ku saurara ku ji. Fa inni nadhirul lakum, ni ne gargadi ne gare ku. Bayna yadai azabin shadidin, gabanin wata azaba mai tsanani, ma'ana na zo ne kamar yadda mai gargadi zai hau kan dutse ya ce ku tsorata ga mayaka sun zo za su kawo muku hari, to ni kuma na zo in muku gargadi ne cewa akwai rana za ta zo za a mutu za a je ga Allah kuma akwai azaba mai tsanani. Mun fahimci wannan matakin farko kenan. Bayna yadai azabin shadid, innama masali wa masalukum, ni misali na da ku, kwatankwaci na da kwatankwacinku, shi ne ka masali rajulin, kamar mutum ne da yake ra'al aduwa, ya ga abokin gaba, fantalaka, sai ya tafi a yarba ahlahu don ya je ya baiwa ƴan uwansa labari. Yarba'u ay yutli'u, shi ne fassara amana anan yace ay yatatalla'u, zai je ya leƙa, wa yanzuru lahum, ya gano musu, min makanin murtafi'in, domin idan ana yaƙi ana zaton abokan gaba za su zo, akan tura mutum ya hau kan dutsen da ya fi kowanne tsawo a gari, sai zai rika hango abokan gaban suna daidai ina ta ina za su kullo. Mun fahimci wannan? To wannan abun ka je ka hango ka zo ka gaya wa mutane shi ne ma'anar yarba'u da hamza. Yau ba yarba'u da ainun ba, yarba'u bil hamzi. Yau sai ce ai yataballau wa yanzuru lahum min makanin murtafi'in, ya'alla yadhamuhum al'adu, domin kada abokin gaba ya kawo musu hari barkatan, shi ne yadhamuhum, ya auko musu ba tare da shiri ba. Yace fa khashiya, shi mutumin sai ya zama ya ji tsoron, an yasbiquhu, kada mutanen nan su abokan gaban su riga shi shigowa cikin gari. Fa ja'ala yunadi, sai ya taho da gudu yana sauri yana kira yana cewa ya jama'a ku shirya, ga mayaka nan a bayana suna zuwa. Mun fahimci misalin nasa? Yawwa, a yunadi yana kira ya sabahahu ya sabahahu, summa da'ahum ila al-haqqi, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba da magana ya kira su zuwa ga gaskiya. Wa anzarahum, ya gargade su min azabillahi, daga azabar Allah, kishi ku bautawa Allah, ku daina bautawa gumakan nan. Fa khassa wa amma, ya yi magana da wasu a ƙashin kansu, magana ta musamman. Wa amma, sannan kuma ya yi magana da jama'a baki ɗaya, magana ta gama gari ta kowa da kowa. Fa qala, sai yake cewa ya ma'ashara quraish, kun ga nan khassa quraish, ya magana akan qurayshawa, ishtaru anfusakum min Allah, nan ya fara kai da umumi tunda Quraishawa yake magana dama ya amma dukkan Quraishawa kafin yazo kuma ya kassace ya bayanin kabila kabila yazo har kan yarsa da ya haife ta a cikin sa sai yake cewa ya ma'ashara Quraishin ishtaru anfusakum min Allah ku sai kawo nan ku daga Allah madaukaki an qibu anfusakum minan nar ku tsere da kawo nan ku daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a wallahi ban mallaki wani abin cutarwa in kade muku shi ba haka nan kuma ban mallaki in kawo muku wani abin amfani ba komai yana ga Allah wala ugni ankum min Allah shay'a ban isa in tsare ku daga azabar Allah ba ban isa in tsare ku daga Allah ba in yaso ya kama ku ba zan wadatar da ku da komai ba daga Allah ya bani Ka'ab ibn Lu'ay sai ya gangaro kuma daga cikin Quraishawa sai ya zo kan banu Ka'ab ibn Lu'ay daga cikin kakanninsa yake cewa an qizu anfusakum minan nar ku tsare kawunan ku daga wuta fa inni la amliku lakum darran wala naf'a ya bani Murrat ibn Ka'ab ya ayyan Murrat ibn Ka'ab an qizu anfusakum minan nar ku tsare da kanku daga wuta ya ma'ashara bani Qusay Qusay mun san akwai Qusay ibn Kilab shi ma daga cikin kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam yace su ma an yace kuma an qizu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum darran wala naf'a ya ma'ashara bani Abdi Manaf ya taran ya'yan Abdi Manaf an qizu anfusakum minan nar ku tsere da kanku daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a bazan amfanar da ku ban mallaki in kadar muku wata cuta ba ko in kawo muku wani amfani ba wala ugni ankum min Allah shay'a kuma bazan wadatar da ku daga Allah madaukaki ba in yaso ya kama ku ya bani Abdi Shams ya ku yan Abdi Shams kuma an qizu anfusakum minan nar ya bani Hashim haka dai daga Quraishawa yana matsowa har yazo kan banu Hashim yace an qizu anfusakum minan nar ya ma'ashara bani Abdul Muttalib an qizu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum darran wala naf'a wala ugni ankum min Allah shay'a saluni min mali ma shi'tum duk abin da nake da shi na dukiya in kuna so ku roke ni in baku in dai dukiya ce wani abin duniya zan iya baku amma a wurin Allah madaukaki la amliku lakum min Allah shay'a ba mallaki komai ba wato na wani abu da zai hana ku daga samun azabar Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas to mun a lokacin shi yana da rai ba a kira ƴaƴansa ba sai aka kira shi a tare da wato ƴaƴansa ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ugni anka min Allah shay'a huduba ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana ga yawa baffansa wanda yake dan uwan mahaifinsa yana ga masa wallahi bazan wadatar da kai daga komai ba daga Allah madaukaki in ya so yi maka azaba to ban isa in hana ba ka ji tsoron Allah ka daina bauta ma wani abu wanda ba Allah ba ka zo ka bauta wa Allah duk wata alaka ta jini kun ga ashe kenan a bayan wannan al'amari take yawa duk abinda ba a gina shi akan la ilaha illallah an yaddana maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon nan nasa daga Allah ba cewa a bauta wa Allah shi kadai kar a bauta wa kowa to wallahi duk wata alaka ta jini da wane ne a zo a ce wannan jikan manzon Allah ne wannan ma jikan manzon Allah wannan wane ne a ce saboda wannan kawai sai a bar addinin manzon Allah kuma a bi na jikan in bayan kuma duk da mu a yadda muka tabbatar shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin sa irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba da ka duk wanda zai zo ya ce shi jikan annabi ne amma kuma ya zo da addinin da ba na annabi ba to sai a kyale masa addininsa yawa kuma wannan maganar alaƙar sa ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta yi amfani ba kada ta ja hankalin mutum ya ce a'a to ya za a yi ka bar addinin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun tabbata ba za su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka addinin Allah ko ya riga ya cika a cikin alqur'ani a cikin maganganu da ayyuka da taqrirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka muna neman addinin Allah anan zamu same shi ba wani ne zai zo daga baya yace shi jikan annabi ne yayi mafarki an gaya masa kaza a'a ba ruwanmu da mafarkinsa ya rike mafarkinsa amma addinin Allah a qur'ani zamu dauka a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wani kuma yanzu ya ce a ai wannan shi ma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baiti don haka mazhabar su ita ce mazhaba mazhabar da muka sani ta ahlul baiti ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba su saba ba wanda zai zo da wani abu da baya ya liƙawa wani daga cikin dangin annabi don ya samu kuɗin mutane wannan shi ya san abin da ya fata mun fahimci wannan yawa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana nan garau a Qur'ani kuma a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam sai kuma yake cewa ya safiyata bint abdul muttalib ya safiya amma ta ce ita ma gwaggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama ita ce mahaifiyar az-zubair ibn al-awwam sai yake cewa يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغم من ذن الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا كنت أقول ما يريد كنا بما قم أبا سننسيكم إيشي يا فاطمة بنت محمد بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أقول لي بأن يأتي ذات يا فاطمة ya ce Fatima ku san ka'idar karanta waɗannan irin maganganu lokacin da kake karanta munada a larabci munada iri biyu ne ko akwai mufrad akwai kuma mudaf mufrad nan ba ana nufin mufrad mai muqabalar jam'i ko tasniya ba ana nufin kalma ɗaya wadda ba a hada ta da wata ba shine mufrad idan za ka yi kira munada idan mufradi ne wato ɗaya kalma ɗaya ce to bamma ake masa ya fatimatu amma idan mudaf ne mun fahimci wannan idan mudafi ne to shi kuma ane masa wato nasaba kun ga sai ka karanta ka ce ya fatimatu binta muhammadin rasulillahi mun fahimci wannan ba ka ce bintu muhammadin ba tunda nan munada ne yawwa ya fatimatu binta muhammadin rasulillahi sai ya hada mata kuma ya goya da sunansa da kuma aikinsa ko sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikinsa kuma wanda Allah ya sa shi shine rasulullahi ne shi sai hada mata shi gaba ɗaya ce ya fatimatu ya ce fatima yar muhammadu muhammadun kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce salini ma shi'ti min mali ke ma ki roke ni ki tambaye ni abin da kike so na dukiya ta in dauka in baki inda dukiya ce an idina saki ki tsere da kanki minan nari daga wuta la ilaha illallah yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa asalin jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiranta ta zo ta bauta wa Allah kar ta bauta wa wani wanda ba Allah ba idan ba ta addini ba yana tsoratar da ita kar ta shiga wuta to dan Allah akwai kuma wani wanda zai zo yanzu ya tinkaho da wata alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya ce shi saboda alaka da annabi kawai duk abin da yayi shikenan an yafe masa zai je zai shiga aljanna wannan babu shi in dai Fatima radiyallahu anha an gaya mata wannan magana to hakika babu kuma wani da yake da wata daraja ta jini ko wane ne shi wanda saboda darajar jinin kawai za a girmama shi ko da ya bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yi aiki da shi ba to wannan alaka ba za ta yi masa amfani ba sai yake cewa da ita fa inni la amliku laki darran wala naf'a ku duba ba wai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko wanne uba ne yake gaya wa yarsa wannan to yana kiranta ne kamar ya ce mata misali kamar yanzu mutum ya ce yarsa ta fito ta zama mutuniyar kirki ta bauta wa Allah ta ji tsoron Allah ta samu miji na kwarai ko ba haka bane shi ya ce bazan iya miki komai ba wani amfani da zan miki kaga ko mutum ne ba wai annabi ba ya gaya ma yarsa wannan ai za ta tsorata ta shiga taitayin kanta ta ce bari ta tsayawa ta yi wa kanta fada ta kuma zama mutuniyar kirki in ba haka ba ta samu miji kirki ba mun fahimci wannan to ballantana abin da yake da alaka da addinin Allah Allah nan shi ba shi da alaka ta jini da kowa shi lam yalid ne wa lam yulad ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ina ji mun sha magana akan wannan cewa lam yalid bai haifa ba ma'ana ba shi da wani far'i wa lam yulad kuma ba shi da mahaifi da ya haife shi ba shi da asali kenan wanda zaka ce ga asalin da shi daga nan ya fito babu haka yake fardan sama da yawa don haka ashe kenan ba shi da wani wanda zai zo ya ce ni muna da alaka da Allah a'a ba ruwa to don haka ashe kenan tunda Allah ba shi da alaka ta jini da kowa alakarsa da kowa ita ce kowa bawansa ne wanda ya fi daraja a gunsa shine wanda ya bauta masa ka bauta masa to kai nasa ne baka bauta masa ba nasa ne manzo sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa fahimtar wannan magana, shi yasa sai ya gaya ma kowa wannan magana ɗaya-ɗaya tun daga Qurayshawa ya biyo ƙabilunsu ɗaya-ɗaya har ya zo kan ƙabilu mafi kusa, danginsa na kusa, kai har ya zo kan ɗan da ya fita daga cikinsa, wato Fatima radiyallahu anha. Ya gaya mata wannan magana cewa duk abin da take so na duniya ta tambaya zai bata, amma maganar kawai ta shiga aljanna ba tare da alaka da Allah ba, to wannan babu. Yanzu Allah akwai wanda kuma zai tinkaho da wata alaka? Babu. Don haka duk alakar mutum ko da da gaske ne yana da alaka ta jini har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jika annabi ne sharifi ne ba mutuhumi abin da ya faɗa ba, mana ba lalle ka ce masa ƙarya bane, amma dai addinin da zai shiga aljanna shine addinin kakan nasa, inda yana son kaka. Mun fahimci wannan? Yawa, kada ya ce zai dauko wani addinin daban, nawa ne da shi za a shiga aljanna, ko nawa ne in ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba, to shi Allah ba zai karba ba, domin shi ga wanda ya aiko da saƙon. Allah ya sa mu ƙara fahimta. To ga abin da ya ga wa Fatima radiyallahu anha, har yake cewa wala ughni anki min Allah shay'a, agun Allah ne ba zan iya wadatar da ke da komai ba. To kun ga ashe lamarin Allah ne. Yawa, lamarin wani abu kuma shi ma na wani abu ne daban. Yace ghayra anna lakum rahiman, sai dai tsakanina da ku baki daya Qurayshawa da kuma duk waɗannan da na ambata, yace abin da ke tsakaninmu akwai rahiman, akwai alaka ta jini, za mu riƙa kusantar juna, ziyarar juna. Sai ce sa'abulluha bi bilaliha, zan ba ta haƙƙinta, shine ma'anar sa'abulluha bi bilaliha. Asalin balla shine ka jika abu, yawa, ka yayyafa masa ruwa. To wannan zumuncin da ke tsakanina da ku, to zan riƙa yayyafa masa ruwa, zan riƙa ba shi haƙƙinsa, ko da ba ku bi wannan addinin nawa ba, daidai a tsakani da Allah ba zan iya tsare ku daga azabar Allah ba, amma zumunci da ke tsakaninmu in kai muku ziyara, ku kawo mun ziyara, wannan yana. Kun ga wannan kuma shi ma malamai suka ce wani darasi ne babba, kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam zai gaya wa wannan dangin nasa ba fa ƙinku nake ba, yawwa, alaƙan nan da ta haɗa muta jini tana nan ta ci gaba, na zo ni saƙo na zo da shi daga Allah maɗaukaki cewa ku daina bautar wani abu wanda ba shi ba, ku koma ku bauta Allah. Al'adunku na gargajiya ku bar su, ku koma kan karantarwar da Allah maɗaukaki ne yake ayi, amma in kun ci wannan ɗin ma, to ba za mu yi tashin hankali ba, dalilin ku ina so mu zauna lafiya, ku dangina ne na jini, ba zan yaƙe ku ba, zan kai muku ziyara, ku kawo mun ziyara in kun so, kuma mu zauna lafiya. Yanzu akwai maganar da ta fi son a zauna lafiya da ta kai wannan? Duk cikin maganar nan akwai zagi, akwai cin mutunci, ai tausayi ne a ciki, ko tausayi ne da ƙauna ta sa har yake gaya musu da irin wannan uslubi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta da kuma ilimin na manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya kuma ɗora mu akan manhajinsa. Sai ce walamma tamma hadhal inzar, lokacin da ya gama wannan gargaɗi nasa, in faddan nasu wa tafarraqu, mutane su suka watse, suka rarrabu kowa kama hanyarsa, ya koma gidansa. Wala yuzkaru anhum ayyu raddati fi'li, anan kuma ba a ruwaito mana cewa ga wani mataki da suka ɗauka, ko wani ya ce uffan ba, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Kun ga nan me aka yi? Ai an yi juyar ko? A karan farko, kiran farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu, me ya faru? Da ya tashi zai magana, sai aka ce to karke mana rashin kunya, baka isa ba, nan duk kakanninka ne da baffanninka da waye da waye, ka rabu da waɗancan yaran kaza da kaza da kaza. Me ya yi a lokacin? Shi ma babu rajin tafiya ko? Sai ya shuru. Karo na biyu sai ya zo ya yi, sai aka faɗi maganganu, aka ce za a kama shi, za a yi kaza da kaza. Baffansa Abu Talib mai tausayin sai ya ce a'a, ci gaba da abunka, amma dai mu ba za mu yi ba. Mataki na biyu kenan ko? Mataki na uku sai ya zo ya fito da abun ƙuru-ƙuru, ya gaya musu saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, saboda hanyar da ya bi musu ba ta cin mutunci ba, ba ta zagi ba, ta nuna masa cewa lalle yana son su ɗin. Mun fahimci wannan maganar? Yawa, idan ba mai so mai ƙauna ba, ba wanda zai zo ya jero kakanni da iyaye ya kira ku ɗaya-ɗaya, kuma har ya zo kan ɗan cikinsa ya ce ba zai iya hana shi shiga wuta ba.
kowa zai ji kai wannan abun fa ba na wasa bane. To don haka da ya gama magana sai suka rasa me zafi, sai suka juya kowa sun sai koma shi gidansa. Ba a samu wanda yake uffan ya tanka masa ya bashi amsa a wannan lokaci bane. Sai daga baya kuma wani karin ya faru. Kun ga ashe kenan labaran da muke ji muke karanta ko ake faɗa ba kowanne ne ya faru a lokaci, amma na ba abu guda ɗaya bane kawai ya faru. Yauwa, kowanne abubuwa ne da yawa suka auku, kuma kowanne lokaci akwai abin da ya faru saɓanin na ɗaya lokaci ɗin. Wato majalisai ne daban-daban aka yi, ba lokaci guda aka yi kawai, kamar da za ka ji muna wani lokaci ana faɗa ba. Cewa farkon zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mutane ku ce la ilaha illallah, Abu Talib ya ce tabban laka da sauransu, har aka saukar da tabbace da. Ai, kafin wannan an yi waɗannan abubuwan da muka karanta. Za mu zo mu ji kuma me ya faru lokacin da Abu Talib ya faɗi wannan, ya gashi nan. A wannan lokaci siwa anna Aba Lahab, bayan mutane duk sun watsa kowa ya tafi gidansa, to Abu Lahab shine ya kasa hakuri a lokacin nan. Waja'an nabiyya, sai fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisu'i, da mummunan abu. Wa qala, sai yace da shi, tabban laka sa'iral yawmi, tun da kai wance tabbana nafin tun da kuma halaka da yanke albarka. Yawwa, ma'ana halaka ta tabbata gare ka sauran wunin nan namu ne yau, ba da sassafe ta rasu ba, to ma'ana har zuwa magariba ka zama cikin halaka da taɓewa, in ji shi Abu Lahab. Ali haza jama'atana, yanzu dama kai don wannan abin da ka gaya mana, duk wannan roman makan ka ko ka tara mu a nan guri. Fa nazalat, a lokacin nan sai wannan aya ta sauka ko sura ta sauka, Allah maɗaukaki yace tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wannan kuma menene wannan? Ma'ana hannayen Abu Lahab guda biyun nan sun halaka, sun lalace, sun zama hasarun, sun zama cikin hasara, kuma an tsine musu. Wa tabba ai huwa, ma'ana kalmomi ne guda biyu aka faɗa. Tabbat yada, kun ga ba fa tabayyada mai da wasu suke cewa ko tabbat yada ne, kasancewar hannaye guda biyu aka ce ko na Abu Lahab sun halaka. Shi yasa aka kawo wa wannan kalma ta tabbatin, aka sa mata ta'un. Ta'un din ta ta'anifi, domin me bangarorin jikin mutum in aka basu, ana basu lamirin me? Lamirin mace ne. An amfani wannan yada hannaye guda biyu na Abu Lahab halaka, sai a ce tabbat, ma'ana sun halaka. Kasancewar kuma an faɗi fi'ilin ne kafin shi wannan fa'ilin, shi yasa ba a ce tabbata ba. Da cewa aka yada Abi Lahabin sai aka kawo fi'ilin tabbatin, to sai a ce tabbata, ma'ana su guda biyun nan sun halaka. Amma tunda an kawo fi'ilin sai a ce tabbat yada Abi Lahabin. Ina fatan mun fahimci wannan. To ba a ce wai hannun kawai ba, dan Allah maɗaukaki ya nuna mana shi ma a halake yake, sai nassi akan yace wa tabba, kuma shi ma Abu Lahab din, ma'ana wa tabba huwa, ma'ana shi ma Abu Lahab din ya halaka. Kun ga wannan menene? Kariya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake biyo manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ita kanta wannan ayar ita kadai ta isa ta sa sauran Qurayshawa kuma kowa ya shiga take yin sa, kai sai abin nan na mutumin nan da gaske ne. Gashi ana taba shi, Allah ya kare shi. Har an zo da wahayi, kuma mun san yadda wahayi yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman a wancan lokacin mala'ika ya zo ya shiga jikinsa, shine wanda ya fi masa tsanani. Ai mun karanta wannan ko, wanda zai shiga jikinsa ya isar da wannan sako, shine za ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zazzabi ya kama shi yana ta gumi a wancan lokaci. Yawwa, to a lokacin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, dukiyarsa da abin da ya tsuruta da hannunsa ya yi aiki ya samu, ma azna an, ba zai wadatar da shi da komai ba. Allah maɗauki ya kyauta. Sannan har zuwa dai ƙarshen wato ita sura ɗin, sai ke kanat hadhihi as-sayhatu, wannan kururuwa al-aliya hiya ghayatul balagi, wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, babu maganar da ta kai ta isar da saƙo. Kun ga maganar da ta kai har mutane a rufe musu baki su kasa magana, kowa ya juya tafi, banda tsagiran cikinsu shi Abu Lahab, banda shi ba wanda ya magana, amma sauran mutane duk jikinsu ya yi sanyi da wannan saƙo, saboda iya isarwar da mai saƙon yi. Yawwa, kuma ya faɗi matukar abinda ake so ya faɗa din cewa addinin Allah ake so a bi babu tsoro babu jada baya domin ya kamata mutum da ma ya fahimta akwai bambanci tsakanin bin mutane a hankali da tausaya musu da isar musu da sako da kuma tsayawa akan manufar mun fahimci wannan me nake nufi ma'ana kana nan akan manufar ka kai mai da'awa babu jada baya ba jada baya akan tauhidi ba jada baya akan kiran mutane a bar duk abin da ba addinin Allah ba babu jada baya akan fada da shirka fada da bid'a da ilmantar da mutane da karantar da su dole ba za a daina ba amma abin da ake so dama shine uslubin saƙon shi uslubin saƙon dan ya zama cewa saƙon ya ise ne mutane su karɓa domin mai isar da shi dama zuwa ga har zuci shine Allah subhanahu wataala shi yasa kai din in ka kwantar da hankalinka ka bi irin yadda annabi ya yi innan kamar yadda muka gani ba cin mutunci ba zagi sai ka ga Allah subhanahu wataala ya sa albarka abin kuma ya karɓi amma a fahimci wannan irin uslubin shi wannan cewa abin mutane a hankali wani ya fahimce shi kamar tsoro ne ko ja da baya ko sako-sako ne ko menene akan addini wannan ba haka ba ina fatan fahimci wannan yawa dole a tsaya tsayin daka kiran mutane zuwa ga abin da yake shine daidai ko da suna son hakan ko ba sa so kawai dai kar a ci musu mutunci ina fatan fahimci wannan yawa to shine sai ke cewa faqad awdaha ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam li aqrabin nas ilayhi mun ga a wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa mutanen da suka fi kowa kusa da shi إليه ذو غريش أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينه سوى قسكة ونن ساقن دي يزود شي شيني قسكة شيني من شيني رأيور ونن ألاك أدى تكيس أكانوس ألاك أدى تكيس أكانوس إنن سنى رأيواني دبون ونن ساقوناسا للا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب كما سوى دنجنتك تجيني إنن تاع ta asaba ma'ana ta alaka ta jini wanda take tsakaninsa da su allati yaqumu alaiha al-arab wal larabawa wato gaba ɗayan su suke tsayuwa akan wannan ma'ana wanda shine jinsikin abin da ke rike kabilun larabawa shine rike wannan kabilu zabat ta narke fi hararati hadha al-inzari al-ati min indillah wato zafin wannan gargadin na cewa ga fa sako daga Allah a bautawa Allah shi kadai kar a bautawa kowa to wannan zafin gargadin ya narkar da waccan alaka ta jini da take tsakanin su ma'ana wannan sakon yafi waccan alakar muhimmanci in ana son komai to abu wannan sakon duk wanda ya riko da waccan alakar ta jini bai riko da wannan sakon ba to riko da alakar ta jini ba zai masa amfani ba mun bai wannan yau sannan sai ce walam yazal hadha sautu يرتج دويه في أرجاء مكة ونن قارر وتونن صوت النمن ذن الله صلى الله عليه وسلم إكو إنس بيغوشي با أمسكو أمس أمو أجي في أفو يوى أنس أمنس بيغوشي بينا يو تكي مكة أنا جنسا ونن صوت النمن ذن الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله حسيد فإن الله مأوككي يسوكا إن ديكي سوى فاصدع بما تؤمر ka fito kurukuru da abin da aka umarce ka dinnan babu sauran saka yawa babu sauran tsoro amma maganar ka'idan nan dai ta magana da mutane ita kuma tana amma kar ka ji tsoro fito ka bayyana gaya musu lata da uzza ba abun bauta bane gaya musu cewa abin da aka tashi iyaye da kakanni ana yi ba hujja bane hujja ita ce abin da Allah yake so a yi kuma shine zai ba da ladan akai فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين كما كودكاي دغ مشركين ماسو بوتاوا الله بوتاوا ونين الله تعالى الله فقال رسول الله صلى الله عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ ننسي منزو صلى الله عليه وسلم يتاشي يجهر بالدعوه الى الاسلام ينا بينا دعوته كما قرقر تندا يا جما دوا يا جما ددنجين yawwa ko sun karba ko ba su karba ba na farko dai ya isar da sakon ya sauke nauyin sa tsakaninsa da ubangiji ko wa anzir ashiratika al-aqrabi innan yayi aiki da ita domin farilla ce Allah ya dora masa na biyu ya sami goyen bayan alal aqalla baffansa yace ba zai bari a taba shi ba kun wannan shi ma tin nasara ne ko na uku ya gaya musu cewa alaƙar zumunci tana nan bata gushe ba don haka za su fahimci cewa kai wannan ba fa ya zo ne ashe dan ya raba yaya da yayansu da iyayensu dangi da dangin su ya kawo mana tashin hankali ba shi abin da yake so kawai a zo a bauta Allah din nan kada a yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk mutumin da ya fahimci manufarka to za ka ga yana maka kyakkyawan zato a wasu abubuwa din haka ne ko ba haka ba dan haka ba za su sake tuhumar su akan cewa ya zo ne dan ya rusa musu alaƙoƙin su ta jini da kabilu da sauransu ba sannan sai shi gaba yake cewa fi majami'il mushrikin ya bayyana waɗannan abubuwa a matattarar mushrikai duk inda suka zauna baya tsoro zai je ce ku ce la ilaha illallah ku daina bautar lata da uzza yawa wa nawadihim da kuma mashayarsu nawadi jam'u nadi nadi shine club inda ake zama a tattauna a hira a ɓata lokaci duk al'umma suna da ilimin wannan tsari yawa ko gindin bishiya ne ko a cikin hotel ne a bakin ba gun masu shan giya kenan ko kuma a duriya kamar yadda ake cewa a al'adar bahaushe yatlu alaihim kitaballah yana karanta musu littafin Allah wa yaqulu lahum yana ce da su yana wa yaqulu lahum ma qalat ar-rusulu li aqwamihim yana gaya musu abinda manzanni kafin shi suka gaya wa mutanen su suna cewa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya mutane na ku bautawa Allah ba ku da abin bauta wanda ba Allah ba babu wani abin da ya cancanta ku bauta masa sai Allah wa yaduhu ko wa bada'a ya'budu Allah ta'ala amama ayunihi tun daga nan kuma sai ya fara yana bautawa Allah a gaban su suna kallo ma'ana umarni ya zo cewa karka ji tsoro yanzu fito kai addininka karka boye shi sai fara ba imana akwai kariya tana zuwa Allah na tare da kai kuma zai tsare ka daga abin da za su tsara maka tun daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya zo ya salla a gaban su suna kallo ya bautawa ubangijinsa sabanin yadda su suke fa kana yusalli bi fina'il ka'bati sai kasance yana salla a farfajiyar wato ka'aba fina'i shine wato wannan zagayen da ya zagaye ka'aba filin nan farfajiya naharan jiharan uru-uru da rana a bayyane kuma babu ɓoyewa wa ala ru'usil ashhadi kowa da kowa yana ganinsa yana shaida da haka babu wanda ke wato baya tsoron komai wa qad nalat da'awatuhu ko da'awatuhu mazidan min al-qabuli da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta shiga da samun karbuwa wa dakhala an-nasu fi dinillahi mutane suka shiga addinin Allah wahidan ba'da wahidin daya bayan daya wannan ya shigo yau gobe a ce wani ma ya mutu ne ta wani ma muna tare da shi wani ma muna tare da shi to haka abu ya ci gaba da tafiya wa hasala bainahum wa bain man lam yuslim min ahli baitihim tabawudun aka sami tabawudun iyayya wa tabawudun da nisantar juna wa inadun da kuma kangarewa tsakaninsu da waɗanda ba su musulunta ba daga cikin mutanen gidajensu ma'ana aka fara samun matsaloli kuma a gidaje yawwa wannan ya fito daga gidansu yau ya musulunta iyayen ba su yadda ba a yi ta su rutu a yi ta rikici a tara manya a yi masa fada a ce sai ka canza mun san duk kissarsu Sa'ad ibn Abi Waqqas ko lokacin da suka musulunta mahaifiyarsa ta zauna ba ta ci abinci ba ta ce zai zo mana dai za mu ji ta ce ko ya fitar daga wannan addinin in ba haka ba za ta daina cin abinci ta mutu a lokacin yace ya mahaifiya ta ce ko da kina da rai guda 100 wato ki yi ki mutu ki dawo ki mutu ni dai bazan daina wannan addinin ba kuma ba tare da ya mata rashin kunya ba amma dai maganar manufar tana nan ba za a fasa ba na fata mun fahimci wannan yawa sannan sai yake cewa kuma washma'azzat quraish min kulli zalika quraishawa kuma dai hankalin su ya tashi suka kyamaci wannan abin da ke gudana zuciyarsu ba ta yi daɗi ba bana ba sa jin daɗin abun yau a ce an samu ƙari wane ma ya shigo sai ka ji su suna hira musulmi ma suna hira hirar farin ciki in an samu ƙaruwa in an zauna a darul arqam ana tattauna ga wane ma ya zo masha Allah alhamdulillah ashe mun ƙaru su kuma can gidansu suna baƙin ciki ana kuka uwa tana baƙin ciki tana kuka cewa ɗan ta fa ya kice ya zama kaza ya zama kaza to haka a wannan lokaci aka rika yin waɗannan abubuwa don haka hankalin Qurayshawa ya tashi wasa'ahum ma kanu yubsiruna abinda suke gani da idan su ya munana musu yau a ce dan wane ma ya zama dan wane ma ya zama musulmi, dan wane ma ya zama musulmi, al'umma tasu tana ƙara raguwa, al'ummar samari masu son addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana ƙaruwa, dari na ƙara wayewa musulmi, duhu kuma na ƙara zuwa wa musulmai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ƙara mana basira ta kira zuwa ga wannan addini nasa, ya tabbatar da mu kuma akan tauhidi da biyayya ga sunna. سبحانك اللهم واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.